Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Mai sauraro assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara kuma barkanku da warhaka. Shirin nan ne naku wanda ya saba zuwa muku kamar yadda aka saba sannan kuma a wannan yammaci ta Litinin 25 ga watan Mayu. Da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Sannan kuma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin naku na yau da gobe. Akan mitoci 17 25 da kuma mita 30. Usman Kabara ne tare da
Jamila Kabiru Fage.
To Jamila na san masu sauraron su ce to ina muryar Halima ta shige.
To ai shine sai ka ba su amsa.
To sai mu ce yanayin aiki kin san ba inda bai bubbuga mu.
Eh kwarai da gaske.
To da ta dawo daga inda ta buga ta yi dan wani abu to insha Allah za a ji ta kuma.
Allah ya.
Yawwa sai dai mu ce Allah ya kai ta kuma ya dare ta lafiya kuma ina aka tura ta din. To a zauren matasa Hassan Maina Kaina ya jagoranci wata muhawara inda tuni an sa ta sannan kuma za a ci gaba da jin ta a yau din nan akan maganar mutuwar aure inda matasan suka tattauna tare da bada shawarwarin abinda suke ganin zai zama mafita wajen rage mutuwar aure wanda hakan ke haifar da karuwar zawara kai har ma da maganar auren jari Jamila
a koma ma hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
abin cike gidan da za a je a samu matar
mafi yawancin aure ba a yi wannan mukita mu tsaya tsakaninmu da Allah mai aure
ba zan yarda ya ta mata da mutum da ba san halin shi ba
kun san cewa mashawarta da manazartan musabbaban mutuwar aure sun gano wasu daga cikin dalilai
rashin sanin dalilan da yasa ake yin aure da hikimar da ke tattare da shi su ne musabbabin mutuwar aure a yau a duniya gaba daya
to menene amfanin sinadaran da ke cikin abinci mai gina jiki da kuma sa kuzari duk waɗannan za ku ji amma a wani irin abinci ma to ake samun su
muna tare da Dr. Halima Adamu masaniya kuma ƙwararriya ta fannin ilimin abinci a kimiyyance
To masu saurare za ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe kuma daga ƙarshe za mu karanto amsoshinku game da tambayar mu ta ranar Juma'a akan yawaitar mutuwar aure. Yanzu dai da farko ga filinmu na ku tambayi yau da gobe. Mai amsa tambayoyin dai ita ce Hadiza Balanti, cediyar dan grass yan grassa shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da ke ake consultancy da ke Kano sannan malamar addinin Islama marubuciya kuma ma'aikaciya a sashen addinin musulunci na Radio Freedom a Kano
Idan naga wanda ba addinin mu ɗaya ba a cikin wani hali na buƙatar taimako zan iya taimaka masa
Hakika taimako a musulunci ga mabukaci taimakon wannan abu ne mai kyau ga wanda yake musulmi da wanda ma ba musulmin ba domin Hajji Halima idan muka dubi ɗabi'u na ma'aiki manzo daraja da aminci sabata a gare shi zamu ga irin isa mutukar wajen taimakekeniya da kyautata wasu al'umma gaba daya kuma wannan ma zai iya bayuwa ga kwaɗaitar da waɗanda ba sa cikin musulunci domin su shigo kamar yadda ayyukan manzo daraja da aminci sabata a gare shi da sahabban sa suka bayi zuwa karɓar musuluncin wasu jama'a da dama a kwanan baya ma wato ba da daɗiya ba Hajji Halima a wata sakandare an taɓa samun wata 'yar yarinya budurwa wacce ba musulma ba ta karɓi musulunci don raɗin kanta da aka tambaye ta me ya ba ta sha'awa a cikin musulunci ta shiga ta ce yadda ta ga musulmi suna mu'amala da taimakekeniya shine kawai ba ta sha'awa ta shiga musulunci sai taimako abu ne mai kyau
sai tambayar mu ta biyu kamar haka mijina na taimaka min sosai da aikace-aikacen gida amma 'yan uwansa har da wasu nawa sun ishe mu da surutu suna cewa ba daidai bane in daina barinsa yana taimaka min malama tambaya ta ita ce Haram ne miji ya taya matarsa da aikin gida?
Wallahi babu haramci. Babu haramci, babu haramci. Ah, to me abin haramci dan kana taimakawa matarka aikin yin hakan ma ai kamar koyi ne da ma'aiki manzo Dazza da muke tabbata a gare shi Hajji Halima saboda yana ta iyalin sa aikin gida wanda kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka ce mi koyi buku da kari Hajji Halima wato taimakon mace ayyukan gida nan ne na karimci ga mata Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasici ga maza bisa karrama mata har ma yana cewa ba mai karrama su da mutunta su da ganin girma da mutuncin su sai karimi mutumin kirki babu mai wulakanta su ko aibata su sai wulakantacci abin zarfi bi ma'ana maras dabi'u na gari ko na ce wanda ba nagartacci ba don haka kwata-kwata rashin fahimtar addini ne da yi masa gurguwar fahimta a ce miji ba zai taimake ki a aikin gida ba ko kuma idan zai taimake ki ki hana shi kuma yanzu misali Hajji Halima waye ki dauki
eh gaskiya babu
yawa
yawa to sai tambayar mu ta uku malama kamar haka
na'am
mahaihinmu mashayin giya ne tun muna yara gashi har mun girma mun zama masu gidan kanmu da ƴaƴanmu amma bai daina ba mun yi yaki bari mutuncin mu ya zube a unguwa don kowa na ganin tambelan da yake yi malama dole ne mu yi mu'amala da irin wannan uba
to hakika mahaifinku bai kyauta ba bai gyara tsakaninka da Allah ba kuma ya sufanta da ɗaya daga cikin manyan zunubai addu'ar mu anan ubangiji Allah ya shirye shi amma kuma Hajji Halima wannan ba zai hana shi masa biyayya ba ko da ba musulmi bane bare mai sabo abin da kawai ya kamace su shine ku ci gaba da yi masa nasiha da fadakarwa da saka masa wa'azi na ubar take tattare da mai hali irin nasa da kuma samun mutanen kirki waɗanda aka san yana ganin girman su ko yana jin maganar su su dinga yi masa nasiha ku kuma a matsayinku na ƴaƴayensa ku dinga yi masa addu'a mu ma nan da duk wanda ya saurari wannan shiri muna kaiwa ku da addu'a Allah ya shirye shi da mu da zuri'armu da sauran mutane da baki daya Allah ya sa mu dace
Allahumma amin
to sai mu ce Halima kenan da ita Hadiza Balanti muna godiya sosai yanzu ga zauren matasa wanda Hassan Maina Kaina yake tare da abokan tattaunawar sa inda zai ci gaba da muhawara akan yawaitar mutuwar aure da abin da ke haifar da ita ko kuma mutuwar auren kai har ma da maganar auren jari kin san Jamila wasu ya ce wai ido a kwabo ke
kuma dukkan su suna da ra'ayin yin auren jarin
yawa to bari mu ji
Alhaji Sarigam ko menene abin da za a yi domin a magance karuwar zaurawa a kasar to alhamdulillah ni yanzu tsarin da na dauka shine idan ni nake da ƴa ko ƴa ta ce yanzu bazan aure bazan yadda ƴa ta ma ta da mutum da ba san halin shi ba ma'ana shine iyaye musamman magidanta su san waye yake zuwa gurin ƴar su mu iyaye maza mu san haka iyaye mata su san haka idan a matsayinka na uba ka san waye yake zuwa neman ƴarka sannan sai ka zuwa shin ya dace in bata wani eh ya dace in bata shi a bi dace ba dalili shine tarbiyarsa ta gurbata ban san kaza ku bai nayi a wani mutumin kikin bai shiga ya bashi kata to wannan shine idan har iyaye zasu tsaya su zabuwa ƴaƴan su magaje da kansu to in Allah ya da za a magance wannan mutuwa aure da izinin Allah mara tsari kai me ra'ayinka
assalamu alaikum gaskiya a ra'ayina a tafiyan nan shine watan gaskiya kamun shi karan kanshi namiji ya tinkari yarinya yana so in ji har yana so ya nemi kanshi sauki to ya duba kamar da Allah zai faɗa yar gidan waye zai aura a wani gida zai dokuta a wani irin kallo za a mishi wani irin mutunci za a mutunta shi saboda idan ya je faɗa inda abun ya fi ƙarfin shi to gaskiya za a zo a samu matsala
na'am malam Dura
na'am
menene maslahar wannan matsala
to wannan maslaha dama yadda za a warware ta insha Allah kamar da iyayen mu da muka sani suna yi za tun kafin shi ya mai aure ga yarinya yana so zai je ya samu wakilin ko abokin uba ko kuma wani wanda ya sani a gidan zai ga masa to ina neman ƴarka ko kuma ƴar gidan wani in ya so sai a je gidan iyayen a yi musu magana gashi a tattauna an bashi izini ya je to sai a hada su su zauna su fuskanci junan su don Allah dan ana haka suka fuskanci junan su irin haka ba zai
faru ba Alhaji Gambo a irin naka ra'ayin waɗanne hanyoyi ne za a bi domin a magance matsalar karuwan zawarawa a ƙasar nan?
In a'udhu billahi samiul alim min shaitanir rajim. A takaice, abinda zai kawo maganin wannan matsaloli da kuma yawan mutuwar aure shine a koma mu hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka bi ka'idojin da ya gindaya na aure, insha Allah ba za a ci gaba da samun irin macen auren nan ba.
Alhaji Babangida, kai me zaka ce dangane da hanyoyin da za a bi a shawo kan wannan matsala?
Tun mallam Hassan, gaskiya matsaloli suna da yawa. Kaga ga wannan magana da muke cewar kaucewa ka'ida yake, shi yasa hakan yake faruwa. Kuma gaskiya ne wannan magana, mu ga gaskiya. In aure za a yi, ko kaya zaka je ka saya a kasuwa, dole in ka je shago zaka bincika mai inganci ka saya da kuɗin ka wannan, kasan da to bare mata da zaka aura. Haka ita matar ya kamata ringa duba kwalitin waye ne ya kamata ta aura rayuwarta. Haka su iyayenta su duba su ga waye ya kamata su baɗe su. Haka shi iyayen shi maza waye suka ma ya kamata su duba da gani wani gida ne ɗin su ya kamata ya je ya aure da zai kawo cikin zuwa su. Wanda yake mafi yawancin aure naka tashi ba ai wannan bikitan. Musamman an ga kana da kudi yanzu an ga Allah ya wadata ka shikenan ya rufe maka duk wasu matsaloli wanda ya kamata a hange su da kai. Wannan duke za ta rufe wannan idon, za a rufe wannan abun, ba za a kalle ka da shi ba. Wanda yake in ko an yi auren ba lalle bane a cimma burin da ake nema.
Alhaji Alhassan, a ƙarshen da zaka ce?
To ni abin da zan iya cewa a takaice, kaman maza da mata su dinga duba Allah a wajen yin aure, su fitar da sarrai. Mace karta ce wai ita dole sai mai kuɗi ko wani sai menene da sauransu, ko dan gidan wane ko dan gidan wane ne, ita shi za ta aura. Shi ma namiji kar ya duba wai ya ce wannan yar gidan talakawa ce, shi ba zai aure ta ba, dole sai yar gidan masu shuni a hannu, saboda haka ita zai aura. Saboda haka ni ina ga kawai wannan abin shi ya kamata mutane su sa Allah a gaban su. Aure ibada ne na Ubangiji. In zaka yi aure zaka yi ne dan Allah, ba dan wani abu ba. Saboda haka inda yake haddan Allah zaka yi, kuma kana so ka samu ladan abin ka raya sunna, to kawai ni dai abin da nake tunani maza dan Allah, dan Annabi, da mazanmu da matanmu, mu tsaya tsakaninmu da Allah mai aure.
Anti Khadija, za ki ce dangane da samun maslahar wannan matsala?
Yawa, game da yanda wancan malamin ya faɗi,
malam Nura,
malam Gambo, ko cewa idan yawa za a yi aure ya kamata a bincike gidan da za a je a samu matar, saboda ne zuriyar da za a haɗa. To idan aka samu zuriya nagari, to da izinin Allah ina ji komai yana iya zama.
To a wajen sanin barin rufe da kai, akwai wanda ake cewa auren jari a gurguje kafin mu yi sallama da wasu auren mu. Menene auren jari, menene illarsa, menene amfaninsa?
To wannan tambaya da kai Mallam Hassan tambaya ce mai karfi. Tambaya ne guda uku a dungu da wuri guda: menene auren jari, menene amfaninsa, menene illarsa. Auren jari in kashi bisa tsari irin na addini yana amfani. Dalili ko shine Annabi ya yi umarni da ayi, idan ka mace mai dukiya kana da so ka aura, za ka yi auren ta. Sannan kuma yana iya zama matsala idan ka yi, musamman in ka da wata mata wadda ka auro a gida, irin aure namu na dangi da ake can da gida, ka auro gaskiya ne, ka auro da ka kawo baliki ko ka zauna
ka zama
ka zo kuma ka samu wata hajiya tana wani gida da bangare daban, kai ba kai mata ko kai mini kai, gashi dai yaro kyakkyawa ka hadu tace tana son ka da aure, ana yi
azai
zaka ce za ku ba ka aure ta. To kashe irin wannan dole ta gidan za a sake ta. Wannan ya tabbata ya faru. Ina da bakai guda biyu da na sani sun yi auren su da kauye.
Ba mu ce ba,
wallahi da kyau sun zo da mata garin nan, wallahi malam
kyau yana jin ka, muna jin ka.
Amma karshe sun zo ba abin duniya, ba abin duniya. Za ta so ka ɗauko waccan matar ta haka ta gida, ka kawo ta kusa da su, ku zauna tare, ita ta amfana da kai sannan matan ma ta amfana da ita ɗayan kuma su amfana to ana samun irin wannan auren jari tabbas akwai illa a ciki ko alheri akwai alheri a cikin sa amma kuma tabbas amma tsakanin da Allah rashin alherin sa yafi amfanin sa yawa because dalili shine idan rashin amfana su shine idan har ka riga kai auren a bariki to in ba an kai zuciya nesa ba kawai auren jari to gaskiya mu karshe ana rabuwa da wanda aka zo ita kuma kamantan irin wannan
to da je na ce na rike an bar rike ba alasan zaka yi auren jari in ka samu
to gaskiya fi sabilillahi zan iya auren jari in na samu zan iya yi amma kuma akwai dalilai da yawa auren jarin da zan yi ko shine kaman taimako zan yi ka gane abin da nake faɗa ya kamata ku fahimce dai yanzu ba ku fahimce ni ba har yanzu ina ga kaman taimako ne wasu kuma amma za su ce ba taimako bane kwaɗayi ne ka gane
masu tsoron mu a wanda dai Alhaji Sani Gamko da Alhaji Gambo da Alhaji Alasan da Babangida Tsari Aunty Khadija da Malam Nura Hassan Maina kaina sunana daga nan ofishin sashin Hausa na muryar Amurka dake Abuja Nigeria nake sallama da ku Halima gare ki
to ai sai dai a ce ka bar gare ka yanzu eh wai a dana kenan to bismillah to amma sai mu ce Jamila da farko ga filin ku tambayi yau da gobe wanda kuma amsoshin da Hadiza Balanti ta amsa su ne kamar haka
ta bangare na a kuma iya fahimta ta rashin sanin dalilin da yasa ake yin aure da hikimar da ke tattare da shi su ne musabbabin mutuwar aure a yau a duniya gaba daya musamman a bangaren da nake wato arewacin Najeriya kamar da ke ambata tun farko a wannan lokaci ne cike da razani da rigici daga cikin su akwai rashin fahimtar juna tun kafin zama ma'aurata akwai abubuwan da suka shafi soyayya wai ta kan kare soyayya wai tana karewa ta hanyar abin duk da ake tunani za a yi ko kuma za a samu a cikin aura idan aka ji aka tarar da babu shi wai sai soyayya ta kare wanda ni ban taba karanta haka na fahimci haka a rayuwata ba akwai abin da ya shafi ƙarya wanda babban matsala ce ga ma'aurata ko ga namiji ko mace akwai abin da ya shafi yawaita buri akwai wasu dalilai da suke sa maza su auri mace wai irin ko dan kyau ko kuma mace ta auri mutum saboda kuɗi akwai rashin gaskiya da rikon amana akwai rashin haƙuri akwai rashin fuskantar halayen juna yadda ya kamata akwai abubuwa da yawa kamar ɗaukar muguwar shawara daga ƙawaye rashin iya magana rashin tarbiyya rashin sanin ilimin zamantakewa na auren burin duniya ko kuma rayuwa ga mata ko rashin ganin kima da girman miji ko na iyayensa Hajji Halima akwai bitulci kazanta rashin iya girki ko gyara da dai abubuwa da dama musamman abin da zan iya ɗorawa a saman waɗannan wanda zai iya shafe su ko narkar da su shine kin bin koyarwa addinin Islama kin ga kamar mu a wannan cibiya akwai abin da ya shafi training da muke yi wa amare maza da mata me yadda ya kamata rayuwar su ta auratayya ta kasance tun kafin auren kan kama da su da sadakar da su mu kokkoya musu abubuwa na yadda idan kaza ya faru ga kaza in ba kaza ga kaza in kaza kaza haka dai wanda alhamdulillah wannan cibiya har dai kawo yau mu ci karo da wasu wanda aka kasu muka yi musu training wanda kuma auren su ya mutu ba da dai wannan cibiya ba ta hana kaddara idan aurenka Allah ya kaddara zai mutu to amma in dai dangane da a ce wai matsala ce za ta haddasa mutuwar aure to gaskiya har izuwa yanzu ne dai ban samu rahoto dangane da haka ba dan haka hanyar da muka bi wajen koyawa yara idan an kawo su dan magance wancan mace-macen aure da ake yi shine ta yana musu dalilai da hikimomi da suka sa ake yin ma'aura kafin ka shiga waje yana da kyau kai shiri wani irin shiri ya kamata ka yi shine yaya ya kamata rayuwarka ta kasance a inda baka saba da shi ba kamar ka dauki mace daga gidan su inda ta saba da shi zuwa sabon gida me da me ya kamata ki yi me za ki riska ya kamata ki yi so waɗannan su ne abubuwan da muke ginawa amare so waɗannan bayanan da nake yi ina yi ne akan mace namiji yadda mace take da doka akan ta na
ta kyautata, haka shi ma namiji yake da doka akan samu ya kyautata a maje. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha faɗa akan cewa ku kyautata wa matanku, ni kuma na fi ku kyautata wa matana. So wannan bayanin duk da nake yi ina yi ne akan maza da mata, mace tana da doka, namiji ma yana da doka, kuma duk wanda ya keta Allah zai kita shi. Idan muka tashi alakanta magana, mukan alakanta ne da mace, saboda an fi ganin matsala a wajenta. Saboda har kullun shi addinin musulunci abin da yake ninawa mace ba ta bin ta namiji, ta halakar da kanta. Shi namiji ba a ce iya mace biyayya ba, mace aka ce ki biyayya, saboda wannan sadakin da ya baki, ki masa biyayya, ki ji maganarsa, ki kaza ki kaza ki kaza ki kaza. Shi kuma namiji sai aka ce i kyautata, kamar yadda ɗazu tambayoyin da na gam amsawa cewar babu wanda ma yake kyautata wa mace isin kimarta da darajarta da girmanta sai karimi. Sai mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara yake da rabuha, shi ne yake girmama mace, yake mutunta ta. Wanda ko duk kaga yana wulakanta mace, ko yana aibata ta, ko yana tozartar da ita, to wannan ana maganar yana daga cikin mutane marasa tarbiyya, kuma wulakantacce abin wulakantarwa da zargi. Ai shi ilimi shi yake bayuwa ga mutum ya zama mutum mai kirki. Duk abin da baka da masaniya akan sa ya Halima, to daga ran da ka samu masaniya akan sa kai an riga an danki ka. To da haka da haka da haka bayani malamai ya kamata a ce a dage ana yi, na sani ba wai ba a yi ba, to amma a dage a samu yawaita irin waɗannan cibiyoyin na faɗakar da mutane da wayar musu da kai akan abin da ya shafi harkar aure da mace-macen aure din, da yadda mace za ta zauna da mijinta lafiya, da yadda namiji zai kyautata wa matarsa. In dai ana samun irin haka kafin ai aure din, su kuma iyaye su gane cewa ka tsaya wajen abin da ya shafi me za a shirya mata a cikin daki, a'a wajen da za a je ai dina, wajen da za a je ai mother's night, wajen da za a yi kaza, wajen da za a yi kaza, a'a a dauke ta a kai ta irin wa'annan cibiyoyi, a biya kuɗi su zaunar da ita, su faɗakar da ita akan yaya rayuwar aure take, kuma yaya ake yin zamantakewa. Ina ga idan aka yi amfani da haka, iyaye suka dage suna ɗauka ‘ya’yansu kafin aure, suna kai su ana musu training irin haka, insha Allah Hajji Halima za a waye gari yawan mutuncin aure da ake fama shi ya zama tarihi. Da mutane abin da nake ba da shawara a kai shi ne, da Allah a daure, a bi Allah, a kuma yi abubuwa wa yadda suka kamata. Allah ya samu dace. Akwai ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka dangane da abin da ya baka, ko kuma dangane da abin da ya saka kai na biyayya zuwa gare shi. Miji za a tambaye shi akan abin da Allah ya ba shi na kiwo na daga iyalinsa da kuma matarsa da iyayensa gaba ɗaya. Mace kuma za a tambaye ta na daga yadda ta gudanar da al'amuranta na aure, da kuma yadda ta gudanar da tarbiyyarta ga ‘ya’yanta, da kuma biyayyarta zuwa ga Allah.
To an gode sosai a tattaunawar da Halima ta yi kenan da Hadiza Balanti akan shawarwarin abin da ke kawo mutuwar aure, yadda kungiyarsu kuma take yi ta da ke ake sunan kungiyar kenan, domin fuskantar yadda za a rage wannan al'amura. Jamila, kin ji aida na ce amsar ko ku tambayau da gobe sabo da a tambaya. To haka yake. Yanzu kuma bari mu je ga filin dafe-dafe, amma wannan karin ba girki ba ne, za mu ji ne shin Halima Abdullahi ta tattauna da Dr. Halima Adamu don jin amfanin abinci mai gina jiki da sa kuzari.
To, Dakta, na san ma sauraro za su ji bayani shin menene ma muhimmancin abinci.
To, abinci ya zama dole a rayuwa. Abu mai rai sai ya ci abinci, da shi zai girma, zai rayu, zai kariya jiki ga cututtuka, zai ƙara girma da wayo. Na abinci ya zama dole.
Idan muka ɗauki ɓangarorin abinci, ko masana fannin nukan abinci, kun kakkasa abincin nan kashi-kashi, da abincin da ya kamata ya saka ƙarfi a jiki da ne ƙara gina jiki, da kuma abin da kuka kira abinci mai maiƙo, to wanne ne aka fi buƙatar shi ɗan adam ya fusawa a gaba?
Wato duka yana buƙatar su, sai dai yawansu shi ne ya bambanta. Kuma su ne shi abinci tsuntsa, ba wani abinci da za ki ciki ce ai tsuntsa 100% wannan kashin ne. Kin gane, kamar yanzu in kika ɗau wake, ai mun ce wake yana da protein, yana gina jiki. To amma ai ɗan gari-gari cikin wake, kin ga akwai wannan sitaci kaɗan. Amma sitacin shi bai kai wani sitacin da za ka ci a masara ba. Saboda haka shi yasa ake tattara kowane sashi na abinci a ci, wanda ake kira balanced diet. Amma wata sa muna gwada ma mutane don su fahimta. Shi a fannin abinci kuma akwai abin da ake kira abin mai tsada da abin mai sauki. Da abin da ake samu jikin halitta ne dangi da dabba ko tsuntsu ko kifi ko kuma abin da ake samu daga tsirrai. To na tsirran sun suka fi sauki. Su aka fi samu a cikin ƙasa. To wata sa an kana bada shara kamar yanzu ka ce kana sa abin mai gina jiki wanda ake kira protein. To kin ga wanda za ka samu daga dabba, za ta isa wajen nama da su kifi da kwai da madara. Kin ga ai tsada gare su. In gari yayi zafi ƙasa tana cikin wani fanni. Kin ga tsabacewa suke take koma protein da za a samu daga tsirrai su waken soya su daddawa su ridi kin ga sun fi sauki su wake to wanda bai iya samun halin nama da kifi sai ya tau a wurin shi waken soya shi ko waken shi ko daddawar shi kin ga su ne mamadi kusan haka muke da jama'a su gane sannan shi kuma yawan abincin gaba daya kin ga ai shi kuzari wani abu ne kake bukata kullum shi yasa zaki ga in aka fasa aka dautiri na abinci zaki ga kamar sai ga sashin kamar dan carbohydrate din zai dan fi yawa amma sauran sashi na gina jiki protein da na maski kuma suna bada kuzari ana son su kuma rodo an gane ku sai dai su wadance in gari ya zafi su tsada gari su sukan bace sai wannan mai garin yawa amma abinda ba a so ka a ci tsuntsa carbohydrate a nemi wancan na dangin su masu sauki to kin ga ai sassan kin san su akwai dai protein ne gina jiki shine kamar darajar tubali na gini to akwai kuma carbohydrate shi abu mai gari gari ko kuma mai zaki zaki kuma suna bada abin da ake kira kuzari shi yasa duk in kika ji jikan hanya da kin dimi yan fanta ki ko dan kokon ki kika sha sai ki ji kin mura saboda kuzarin an biya miki bukata to haka shi ma abu mai matsi yana bada kuzari to sannan akwai wanda muke kira bukatu kanana amma ne yau da kullum su ne kamar wajen sinadarai wanda ake kira minerals da kuma wajen vitamin su kaɗan kaɗan ne amma akai akai su kuma rashin su babban matsala ce tunda sai ki ga mutum shirin da shi babba ne a office amma sai ki diba bai da isasshen jini saboda bai cin abubuwan da za su ba shi jini kin gane to su waɗannan rashin sinadaran nan da rashin vitamin su muke kira boyayyen yunwa yunwa ce abai baka san kana da ita dan dauka in mutum ya zube shi ne mai yunwaci a tana yiwa kana cin abin da bai koshi an can ba shi ne muke kira balanced diet
wayo Allah tuwo yanzu kuma ga amsoshinku na tambayar mu ta ranar Juma'a akan kishi mara akan
kin san ana an yi magana a ranar Juma'a akan cewa me za su ce kin san maganar mutuwar auren nan
da sauransu
A ganinku daidai ne a tilasta ƙarin aure ga wanda ba shi da niyyar ƙarawa saboda yana jin daɗin zama da matarsa lafiya? To Alhaji Garba do something ya ce wata sabuwa, wallahi ni ma a baya na yi ra'ayin zama da mace ɗaya don kiyaye martabar ‘ya’yana. Na so a ce mace ɗaya ce za ta haife su, amma akwan a tashi Allah ya kawo ƙarshen ra'ayina dalilin wani fim da na kalla mai suna Kumfa Yakun. Daman mutum zai wa'azantu ta fannoni da dama a rayuwa. Fi sabilillahi duk wanda ya tara ‘ya’ya mata burin sai ga ya aurar da su in miji bai zo ba ya yi ta damuwa. To ni ina da mace ɗaya da ‘ya’ya mata kuma dukkansu muna so mu aurar da su amma sun ƙi shiga. To in kowa ya ƙi ƙari ya za mu yi da sauran ‘ya’yan na? Da wannan nake kira mu daure mu ba shedan kunya mu kori jam'iyyar Yahudawa mu kuma kama ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu kuma sai mu je ga Jamila din danjin mecece tambayar mu ta yau.
To kafin dai mu saka ta Facebook tambayar mu ta gobe ita ce wani hanyoyi sabuwar gwamnatin Najeriya za ta bi ta toshe hanyoyin cin hanci da rashawa.
To haka yake sai in ce Jamila muna godiya sosai ƙarshen shirin yau da gobe kenan na wannan rana da fatan kuma kun ji daɗin sa kuma mun amfana da darussan da suke ciki sannan kuma za mu sake dawa in Allah ya kai mu gobe wanda kar ku manta ku dinga aiko da tambaya wanda a ranar Litinin ake ansa ta musamman filin ku tambayi yau da gobe musamman ma mata kamar yadda Halima ta kace. To a madadin ita Jamila Kabiru Fage da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya hada sautin shirin Tafara Girma Tafara da injiniyanmu na yau Usman Kabara ne ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bissalam.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.